الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba, a yau a ci gaba da karatunmu na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, waɗanda aka jera su a zubin tsari na ilimin furu'a, wato ilimin fiqhu kenan. A cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, wanda fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Jamma'ili al-Hambali al-Maqdisi yarbuta rahimahullahu ta'ala, ayau za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Za mu tafi darasi na 82 a wannan bangare na Kitabul Hudud, wato hadisan da suke bayani dangane da haddi daga cikin haddodin Allah subhanahu wa ta'ala. A darasinmu na jiya mun karanta hadisi na farko na Anas bin Malik, yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inda ya bamu labarin waɗansu miyagun mutanen da suka zo daga ƙabilan Quraina ko Ukar, suka ziyarci birnin Madina, suka musulunta, alhali a cikin zukatansu akwai mugunta, akwai ɓarna, da rashin lafiya ya kama su a birnin Madina. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu umurni da su zauna da makiyayin dabbobinsa a bayan garin Madina, saboda bawalin raƙuma da nonon raƙumi yana daga cikin magunguna na gargajiya waɗanda musulunci suka, wato musulunci yadda da su. To, waɗannan mutane da suka warke sai suka kashe makiyayin, suka ɗaure matarsa, kuma kisan da suka yi wa makiyayin kisan wulakanci kamar kisan gilla, suka kora dabbobin. Annabi ya tura tawaga suka kamo su, su ma aka zo aka yi musu kata-kata kamar yadda Allah ya ce, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم أبين لك مسكينا تندق وانت اللوكة حظوا ينذو وكنت كينا وانا يابدا كما ليت مكارا انت ولنس متاني سيئن يتاكا ظنفن دسوبا دكا للمتانين ولن دزاعة مكيس ثم سوزوسي في مخوبا ولن سنعت مكيس سوزوسي مكنتا. كما yana daga cikin ma misalin da muka buga jiya, kazafin da aka yi manana Aisha radiyallahu anha, aka yi mata kazafi da wani mutum ɗaya daga cikin waɗanda suka tariri ta magana, yana daga cikin waɗanda Abubakar gani a biyu kuhafa ya ce muke su tun suna ƙanana, saboda dangantaka bai da kowa ya ɗauke ke masa komai. Amma sai ga shi a cikin tawagan mutanen da suke yayata wannan labari ya fito ƙwalo-ƙwalo. Shi ya sa da Annabi aka saukar masa da ayoyi ya yi musu haddi, sai Abubakar bin Abi Quhafa ya ce, to wannan ɗan ‘yar uwatan nan, wato a matsayin kaninsa kenan ko, ya ce to daga yau babu ni babu shi. Shi ne Allah tabaraka wa ta’ala ya saukar da aya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulil qurba, har zuwa ƙarshen aya. Inda mutane masu daraja ne don wani abu ya faru, an ɓata musu rai, an ci mutuncinsu, an sanya su a cikin mawuyacin hali, to kada ransu ya ɓaci su zo su yi rantsuwa su ce ba za su taimaka wa dangi na kusa ba da marayu da miskinai, sai kokari su ci gaba da ayyukan alherin da suke tunda don Allah ne. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, shin ba kwa san Allah ya gafarta muku ne? To Allah mai yawan gafara ne mai jin kai. Ina Abubakar bin Abi Quhafa yace to abin da ya faru ya riga ya wuce kenan, ya manta, zai ci gaba da kyautata mu wannan bawan Allah. Sai amma ba kasafai ne mutane yake kyautata muku su zo su rama da ainihin kyautatawa ba. Sannan kuma mun karanta hadithin Ubaidillah bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud, hadithin Abu Huraira, Allah ya kare yadda da su na rigiman da ta faru a gefen Madina a wani ƙauye tsakanin yaron gida da matan gida, suka yi aikin lalata. Aka zo gaban Annabi da wannan matsala. Yaron gida dai bai taɓa yin aure ba, ita ko matar gida already tana da aure, da shi ya tabbata sun yi zina. Shi ne manzo Allah ya yanke hukunci ya ce yaron gida za a yi masa bulala 100, sannan wata gribu amin, da za a sanya shi a kurkuku na shekara guda. Bulala 100 saboda Qur'ani ya ambata, sanya shi a kurkuku na shekara guda, hadisi ne ya tabbatar da haka. Sannan ita kuma hukuncinta shi ne jefewa, kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka. To hadisinmu na yau, hadisi na 365, ƙarin bayani zai yi akan hukuncin wato haddi na zina, amma kuma na waɗanda yake ba ‘ya’ya ba, bayi kenan. Saboda wannan hadisi da muka karanta na ƙarshe-ƙarshe yana magana akan cewa idan ‘ya’ya ne ba bayi ba. Wannan hadisi har ila yau. Wa anhuma radiyallahu anhuma qala sayyida an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an al-amati idha zanat wa lam tufan qala in zanat fajliduha thumma in zanat fajliduha thumma in zanat fajliduha thumma bi'uha walau bidafir. Wannan takaitaccen hadisi ne. Qala ibn Shihab wa la adri أبعد ثالثة أو رابعة والدفير الهبل. قد يكي حديث المناجية منفطر أكي دبادا أقول قجي بلي مدن قوما دبايا حديث ندري قد ستين دهدو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حديث لغا عبيد الله دن عبد الله دن عتبة دن واتو مسعود دن وايكي غا عبد الله دن مسعود Utba bin Mas'ud dan uwa yake ga Abdullah bin Mas'ud. To zuriyan su suka ruwaito wannan hadisi, ko dan zuriyan su shi ya ruwaito wannan hadisin. Ana bi Hurairata, hadisi daga babban sahabin nan Abu Huraira, wa Zaid bin Khalid al-Juhani, da Zaid dan Khalid al-Juhani radiyallahu anhuma, annahuma qala, dukansu sun ce su biyu, inna rajulan min al-a'rabi, an samu wani mutum daga cikin larabawan ƙauye, a ta Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala, ya zo wajen Annabi cikin tawaga, sai ya ce ya Rasulullah, ya ce ya manzon Allah, an shuduka Allah, ina haɗa ka da Allah, illa qadaita bainana bi kitabillah, wato ka yi hukunci tsakaninmu da littafin Allah. Fa qala al-khasmu al-akhar, sai ɗaya wanda suke husuma sai ya ce wa huwa afqahu min, alhali shi ya fi shi fahimta, ya fi shi ladabi. Ya ce na'am, ya ce haka ne. Faqdi bainana bi kitabillah, kai hukunci a tsakaninmu da littafin Allah. Wa azalli, amma ina neman ka min izini in fara bayani ko in fara magana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul, sai Annabi ya ce to ka fara magana. Qala, sai ya ce inna ibni hadha ko inna ibni kana asifan ala hadha, yace lalle ɗana ko yarona ya kasance wato ma'aikaci ne ga wannan, lebura ne ko ma'aikaci ne ga wannan. Fa zana bi imra'atihi, sai aka samu kuskure, sai ya yi zina da matarsa, wato matan ubangidansa kenan. Wa inni ukhbirtu, ni kuma an bani labari, anna ala ibni ar-rajma, aka ce abin da yake hukuncin da yake kan ɗana shine a jefe shi har lahira. Faftadaitu minhu, saboda haka ni kuma sai na fanshe ki bi mi'ati shatin wa walida, da ainihin dabbobi ko da yake anan kananan dabbobi yake nufi da kananan dabbobi tumaki ko awaki wato na fanshe ki da su guda 100 wa walida sannan kuma da baiwa wato na kara sai na bada dabbobi guda 100 sannan kuma ga baiwa wato a karbe su a sassauta masa wannan hukunci kada a jefe shi fa sa'altu ahlal ilmi sai kuma daga baya na tambayi ma'abuta ilimi malamai masu sharhi suka ce ma'abuta ilimi anan sune sahabban annabi a zamanin annabi sune ahlul ilmi ma'abuta ilimi sahabban annabi a zamanin annabi domin duk yadda aka yi suna zama a majalisar manzon Allah suna amfani da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa akhbaruni su waɗannan ma'abuta ilimi suka ba ni labari anna alabni annama alabni jaldumi'a wa tagribu amir suka ce abinda yake kan ɗana wato shine a yi masa bulala 100 sannan kuma a karkame shi na tsawon shekara guda domin ya yi hankali wa anna alamrati haza amma kuma matar wannan tunda ita tana da aure aka ce arrajam ita ce za a jefe ta har ta mutu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan da annabi ya saurari jawaban kuma babu wani option babu wani objection yace wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda raina yake ga hannunsa shine Allah la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah lalle zan yi hukunci tsakaninku da littafin Allah alwalidatu walganam da farko wannan baiwa da dabbobi 100 din nan da ka bayar raddun alaika za a mayar maka hukuncin Allah ba a masa haka ba hukuncin wani kato bane hukuncin Allah ba a masa haka wai don dan gata a fanshe shi a hukuncin Allah ba zai yi ba in dai haddi ne daga cikin haddodin Allah sai an aiwatar wa alabnika jaldu mi'atin wa tagribu amin abinda yake kan ɗanka tabbas shine bulala 100 sannan kuma da kange shi na tsawon shekara guda domin ya hankali tunda bai aure ba yayin zina bai aure ba wa anna alamrati hadha ar-rajim kuma abinda yake kan matan wannan wato ubangidan shine a jefe ta tunda ita tana da aure wa gado ya unayis sai annabi ya ce ya kai unayis bunu dahaq al-aslami li rajulin min aslama wani mutum ne daga kabilan aslama daga kabilan aslama na ji wani ya taba fasara wai daga wanda ya musulunta aslama ya musulunta wanda ya musulunta haka ne aslama aslama yuslimu islama wanda ya musulunta sai ya ce aslama shi ne ainihin simple past tense dinsa da yi haka ne filu mazi aslama haka ne sai dai kuma yadda ya fasara ba haka yake nufi ba akwai kabilan aslam a zamanin annabi kamar yadda a can baya muka ce akwai uraina akwai ukal akwai usayya akwai juhaina kamar yadda ake samun kurai al'ausu akwai khazraj haka dai suke tafiya li rajulin min aslama ba mutumin da ya musulunta ba cikin waɗanda suka musulunta daga kabilan aslam kabilan da ake wannan rikici aka tura ɗan kabila ya ce waglo ya unai kai sanma ko ka kama hanya ka tafi yanzu ya kai unai alam ba ati haza ka je ka samu matar wannan tunda duk ana maganganun ba ta fa ini tarafat idan ta tabbatar cewa sun yi lalata farjumha saboda haka na ɗora maka nauyi ka wakilce ni a ji a jefe ta fagada alaiha kuma ya kama hanya ya sanma ko ya je ya same ta fatara ta tabbatar fa amara biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa rujimat annabi ya yi umurni aka jefe ta sai dai ya kamata a sani duk wanda aka yi masa haji daga cikin haddodin Allah a nan duniya to ya kubuta in an ji lahira ba za a tuhume shi ba dalilin da yasa a hadisul layl wadanda annabi ya musu haji babu munafika ya ciki, babu shugaban munafika ya ciki, wanda ya zamo kan waƙuwar gami Abdullahi bin Ubay bin Salul wallazi tawalla kibra kuke ci bai ciki ci bai masa haji ba. Malamai suka ce me yasa, saboda kowa masa ma babu bai da amfani, tunda an samu waɗansu bayin Allah kuskure ne ya sanya suka shiga ciki, kamar wanda muka yi magana dan uwa ne na Nana Aisha, amma kuma shi ne yake da dalili ta magana. Wasu wani lokacin ana ba da bayanin abin da ya faruwa wancan, in dai har ya faru a zamanin sahabbai, kai kuma a yanzu ka ce wai ba zai faru ba zai yi ba, dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai a wayi gari yana shirya maka mugunta. To idan ya kasance dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya yana shirya maka mugunta, don an wayi gari ɗansa kuma shi ne yake shirya maka mugunta, sai ka tada hankalinka, jini ya nemi kake ka ko hawan jini ya nemi kake ka? Inda har ubansa zai shirya maka mugunta, don uban bai yi ba ɗa ya zo yana yi mene da kai dai kawai sai dai ka yi maki ka ja layi, sai wannan yana da matsala. To ko uwa ɗaya uba ɗaya ne ko tagwaye ne, sai dai kawai don Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da kai daga shiga damuwa. To balle kuma a zo a ce makwabci, balle a ce aboki, wajen wani abokin da wani abokin shi wani abokin mugu ne, ga hasada ga kyashi, ba ya san ci gabanka, inda za ka ɗora shi a kan wani abu ma sai ya fakaici idonka sai ya rusa abin, ka zo kana ce yaya aka yi haka, in an ce maka shi ya rusa ba za ka taɓa yarda ba, amma kuma shi ya rusa. To irin wannan kana mai da al'amari zuwa ga Allah, sai Allah ya rinka gina ka, sai ya rusa sai ya ga ka zo ka yi tsalinka ya tsallake shi ne, in ya koma ya je ya kwanta zai gagara bacci, dama haka al'amari yake. Amma in ka ce wai bari karama bari ka yi karama, duk da kasancewa musulunci bai hana karamawa ba idan abu ya tabbata, amma dai wala in sabartu lahu wa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah, har zuwa ƙarshen ayar Allah ya taimake mu. Wannan kenan al-asifu al-ajiru, al-asifu shine al-ajiru, ma'aikaci ko dan barema ko lebura. Hadisi na 365 da makaranta, riwaya ce ta Imamu Abu Huraira ko da kuma Zaid bin Khalid al-Juhani, Allah shi kare ya da su, kala suka ce su ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama anil amati, an tambayi mace, an tambayi annabi dangane da baiwa mace, ita ce al'ama, idan zanat walam tusan, idan ta yi zina ba ta da aure, abinda ake nufi a nan ke walam tusan, ba mata aure ba, ba mata aure ba ko ba yanta ta ba, ba yanta ta ba. Kala in zanat fajliduha, da ce in ta yi zina fajliduha, to ku yi mata bulala, kuma in zanat fajliduha, in an sake kama ta ta yi zina na biyu ku yi mata bulala, kuma in zanat fajliduha, in an sake kama ta na uku ta yi zina ku yi mata bulala, kuma bi'uha walau bidafir, sannan ku sayar da ita ku rabu da ita ko da igiya ne. Da wannan ne malamai suka ce an je sayar da ita, duk wanda ya zo ya ce to wannan baiwan ina so zan sayi wannan baiwa, ina ganin kamar tana da kuzari, tana da ƙarfi da alaman ƙarfi, kuma akwai rashin lalaci a jikinta, za ta yi mana aiki a gida kaza kaza kaza, ko menene labarin ta Mala Usman? Sai ka ce to akwai kuzari kam, babu kiwuya, amma fa amma wace kinaya za ka yi, domin mai saya ya gane ai akwai ai dole za ka faɗi aibi, duk abin da mutum zai sayar ya san aibi ɗin, idan bai faɗa ba ya yi laifi, kuma in ka faɗi aibi kuɗi zai rabu ko ba ka bane. Mota ce ga ta sabuwa, duk wanda ya danta zai ganta sabuwa fi sha'awa, amma injin ta ya buga. Eh, akwai motar da injin ta ya buga tana tafiya kuwa? Eh, ai akwai wanda za ta dallallaba ko? Za ta dallallaba. Yau ne zai ce yana sha'awa zai sayi wannan mota, akai ta ciniki naira miliyan 1 da kaza, miliyan 2 da kaza. Sai shi wanda zai saya sai ya ce, mai mota da Allah ka ji tsoron Allah, menene problem din motar? Saboda shi ya ga mota ga ta sabuwa. Ba wani abu da ya tafi. Ce to tun da ka hada ni da Allah, injin ta abu yake. To baka ni da Allah wanda ya san mota, aka ce masa injin wannan mota abu yake. Ai kaga dole zai riba su da yawa. To a ka'ida kenan. Wanda yake harkokin kasuwancin mu ne yau da gobe ko yau da kullum ba mu cika bayyana haka ba. Amma dai in ka san illa kuma aka tambaye ka. Idan ba tambaye ka ba ne, aka zo aka gani, aka yi shiru, kai ma ka yi shiru, shi kenan. Amma duk da haka fa wannan din ba mamakin mutum ya je lahira zai bayar. Saboda dama cikin harkokin kasuwanci akwai ɗan wani lokaci ɗan munamuna. To, musulunci yakan ɗan ɗaga ƙafa. Amma dai idan illa tana da yawa, kuma ɓoyayyiya ce, to kamata yi ka bayyana. Don haka wannan baiwa ga ta da kuzari da komai, zai ka ce amma fa tana da mummunan hali. Halinta irin na akuya ne. Halin akuya ko bunsuru? Akuya ita ce fitinanniya ko bunsuru ne fitinanni? Yawwa, da Hausa da wane ne ake kwatantawa, da bunsuru ake kwatantawa, duk da kasancewa dai mace ce. To duk wanda ka faɗa masa haka zai tsaya ce to zai fahimta. Ba kowane abu ne za a fitar da shi fili ba, musamman ma abinda yake ana son a dan daga kafa. Yanzu kaman aka zo karban aure ne, za a karbi aure na Malam Usman, zan karba masa aure. To yaya? In ce to Malam Usman da yana da mata, yana da kokari, yana da yaya. Ya'yansa nawa? Muka ce ya'ya bakwai. To in aka kara masa wata matan kun ga dai, domin duk wanda yake da mata ɗaya ya'ya bakwai ya auro mace ta biyu, to fa kar ta ɗauka abubuwa 100 bisa 100 za ta samu. Duk ba za a haɗa da wawa da bayi da kowa ba. Na ce bayi da kowa, a wawa mana ai. Kafin sabon shiga irin su ne masu barazanar cewa mace ɗaya ko da hanta. To yanzu za ka ji ma ba sa cika baki, ba sa faɗi irin wannan magana. Doka ga ka zo ka ce to gaskiya, sai a ce to bayan nan fa. Ai to abinda muka san shi da yana da kokari. Amma dai wani lokacin ransa ya ɓaci ko mai yanye je gefe yana ɗan shaye-shaye. Yana kyayyaye, eh to abinda na sani ne. Amma ba kullum yake shaye-shayen ba. Su gaga ranar da ta zo gidansu an daka ta, to kuma za su fahimci ranar ya ja kenan. Allah ya kyauta. Wato in ana son zamantakewa mai kyau, abinda ya kamata yi kenan, duk mutum yana da abu ka faɗa, akwai wani anyi da shi ya bar abu bai bari ba, to ba za ka sa yi ba sai ka faɗa. Saboda nan gaban an je an san matakin da za a ɗauka. Wannan shi ne. Saboda haka a nan Annabi ya ce a sayar da ita koda da igiya. Saboda me? Saboda wannan matsala. Kana bayyana wannan aibi, to ba mai sayan bai wannan da mutunci. Kuma ko bawa ne, kana da bawanka sai kasance farawo ne. Sai kasance farawo ne, ya tabbata farawo ne. Sai ka gaji da shi, sai ka kai shi kasuwa, sai wani ya zo ya ga shi katu, ya ci ya ƙoshi a murɗe ko murjeje. Da ya ce zai saye shi, ya ce bayan nan ko yana da problem ne. Saboda ya za ka yi ka fitar da bawanka ko sake murjeje haka? Ya ce bawan Allah, gaskiya fa in wuri ya yi wuri ɓarawo ne. din yayi sata ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau uku ba. To idan da ana magana za su yi shi miliyan ɗaya ne, sai aka ce barawo ne, nawa za su yi shi? To ga gani. A ka'ida kuma sai an yi bayanin wannan. Na'am. To kun ga wannan hadisi, shi ba sai mun yi dogon bayani ba. Yana bayani ne dangane da baiwa ko kuma bawa. Ubangiji Ta'ala ya yi umarni idan za a yi aure a auri aya, ba za a je kan bayi ba sai liman kashiyar anata minku. Amma in an samu matsala mutum bai da daman da zai auri aya, to sai ya auri bayi. Sai Allah ya ce fa'iza uhsinna, idan aka katange su. Malamai suka ce uhsinna abinda ke nufi tuzawwijna, an aure su. Lokacin da aka aure su sun ɗan tsallake kenan. Ina fatan gani. An aure su don tamkar su ma kamar sun shiga layi ‘ya’ya ne, amma kuma ba za a kira su ‘ya’ya ɗari bisa ɗari ba. Saboda haka fa’iza uhsinna, idan an katange su baiwa ce sai aka aure ta. To fahimtaina bi fashishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal azab. Azaban da za a musu, ukuban da za a yi musu, ko haddin da za a yi musu, za a yi musu rabin abin da za a yi ne na al-muhsanati. To su waye al-muhsanati? A can an ce fa'iza uhsinna. To fa'iza uhsinna, in dai har uhsinna ya tabbata, to sun zama al-muhsana. To sai kasance uhsinna na can ana nufin wato an musu aure, amma al-muhsanati na nan kuma ana nufin ‘ya’ya waɗanda suka yi aure. Al-musanati su ne al-hara’ir, wato ‘ya’ya kenan. Ina fatan gani. Saboda haka can bayan mun karanta, duk ‘yar da ta yi zina ko ɗan da ya yi zina aka kama su, idan ba su da aure bulala ɗari da kurkukun shekara guda. Haka ne, idan suna da aure kuma sun taɓa yin aure, shine hukuncin jefewa. To sai Allah Ta'ala ya ce fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal azabi, abin da yake kan su rabin abin da yake kan wadancan. To in an zo bulala ɗari zai koma nawa? Hamsin kenan. Saboda haka baiwa idan ta yi aure bulala ɗari, bawa in ya yi aure bulala hamsin, ita ma wancan bulala hamsin. Kun garabi kenan. In ba su yi aure ba ma aka ce haka za a yi musu, domin a gwada da cewa sun yi aure ko ba su yi aure ba, tunda su bayi ne, matsayinsu bai kai na ‘ya’ya ba. To hukuncin su rabin hukuncin ‘ya’ya ne. Inda za a samu rikici shine wajen jefewa. In aka ce jefewa, me ye rabinsa? A giggirde mutum, a sassare ƙafafuwansa ko hannayensa. Shi yasa ma aya ta yi concluding ɗin hukuncin fa'iza uhsinna fa'inataina bi fahishatin, inda ya sun zo kawai da alfaka wanda take ta tabbata, kamar yadda wancan za ta tabbata, to fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati minal azab. Shi yasa ma ake tsayawa a nan, zalika liman kashiyal anata minkum. Ƙarin bayani ne akan paragraph ɗin farko ko kuma jumlan farko na aya. Allahu a'lam. To a takaice dai, wato hukuncin bayi, sawa'un sun yi aure ne ba su yi aure ba, rabin hukuncin ‘ya’ya. Kisa ba za a iya raba shi gida biyu ba, bulala za a iya raba, saboda haka a bulala za su kai. To yanzu wannan tana da aurenta, misali tunda ita ba ‘ya ba ce, ko ba ta yi aure ba, ta yi zina na farko an mata hukunci, ubangidanta ya mata hukunci, ta yi na biyu ya mata bulala hamsin, ta yi na uku ya mata bulala hamsin. Mafiya yawa laifin mutum ya yi na farko, ya yi na biyu, ya yi na uku, zai wahala ya baji, sai dai addu'a. Sai dai addu'a. Wannan iyaye sukan gane haka. Ka kama yaro yana shan taba, kai masa hukunci mai tsanani. Ka sake kama shi yana shan taba, kai masa hukunci mai tsanani. To kai expecting din za ka kama shi na uku, in ba zai iya bari ba. To menene maganin wannan? Ba an ce karka ci gaba da daukan mataki bane, ka ci gaba da daukan mataki amma ka karfafa addu'a, saboda abin ya zama kaman habit, in ya zama masa dabi'a shi idan bai yi ba sai ya ji kaman duniyar a dagula take. Shi yasa ma waɗansu malamai suke ce ai daga nan za a gane tsiyanta ba, duk wani in ya shiga damuwa to shi fa in ba ya sha kara guda ba, ba zai kwartsake ba, saboda haka sai ya koma gefe ya sha kara guda yana ta zuka yana hurawa, yana jin kansa yana huruwa, alhali kuma abinda Allah ya haramta ne kuma za ta cutar da shi. Kamata ya ce ya dawo kan Qur'ani ko kuma ya dawo kan addu'o'i. A gidanka ma aka ce idan aka bata maka rai, iyalanka suka bata maka rai, me aka ce? Ka fito ka dawo masallaci, ka bar musu gidan. Sai dai akwai waya wata za ta buga, ina ka je? Ka ce ina ruwanki. Su mata dole sai an yi hakuri, don bayan ka bar musu gidan waya tunda ba ka son ku yi gaba da gaba, to za su biyo ka a waya. In tafi karfinka mata ce za ka dawo ka same ni, to kaga sai kai ta addu'a. To Allah ya kyauta. Saboda haka wannan ta yi zina na farko, an mata hukunci, ta yi na biyu an mata hukunci, ta yi na uku an mata hukunci, to babu alheri. Shine Annabi ya ce a je a sayar da ita, a rabu da ita, ko da da kankanin abu ne. In aka yi dace sai a faɗa ma wancan cewa to buga halinta, mai yiwuwa shi zai iya ɗaukan mataki, ko in bawa ne namiji a ce fa ga halinsa, to mai yiwuwa shi zai ɗauki matakin da zai iya barin wannan mummunan aiki. To don haka wannan hadisi da makaranta yana bayani ne akan bayi. Allah ya taimake mu. Ibn Shihab ya ce wala adri abada salisati aw rabi'a. Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ya ce bai sani ba a bayan na uku ko na hudu ne, wato ta yi zina na farko an ɗauki mataki, na biyu ma haka, na uku ma haka, to hadda na hudu kun ga abin yayi yawa kenan. Wadafiru alhablu, ana nufin igiya, igiyan da ake ɗaure saniya, nawa ake sai da igiyan da ake ɗaure saniya? Wane ne mai kiwon shanu wanda yake kai shanu kasuwa? Igiyan ya wuce dubu hudu ko dubu biyar ko dubu uku? To diyan mutum yanzu idan an kashe mutum, idan za a biya diya an yi sassaucin hukunci, ina jin ya kai miliyan 500 ne ko 600, ya kai haka. Amma in bawa ne shi bai kai haka ba. Yanzu aka ce maka ga mutum su kutum za ka saye shi, nawa za ka sa? Miliyan 50 ko miliyan 100? Ka dubi kanka inda za ka kai ka kasuwa sayar, ka gani kudin yana da ɗan yawa haka. To sai aka ce idan bawanka yana da matsala ko baiwarka tana da matsala, ka kai kasuwa ka faɗi aibin, maimakon miliyan 100 ko miliyan 50 da za ka karba, sai ka karbi 500,000. Shikenan dai ka rabu da shi, baka dai rabu da shi a haka ba tunda dukiyarka ce. In ka ga dama ma kana yin kyauta da shi, sai dai duk yadda wanda ka bashi kyauta ka ce fa ƙwarawo ne. In mace ce kuma ka ce fa shashaka ce, sai ka faɗi illar Allah kyauta. To sai hadisi na 366, an Abi Hurairata radiyallahu anhu annahu qala ata rajulun minal muslimina rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنهى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا. قال فهل أوثنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت فيما رجم فرجمناه بالمصلى فلما أضلقته الحجارة هاربا فأدركناه بالحر فرجمناه. الرجل هو مايط بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصي الأسلمي رضي الله عنه. من حديث رجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال يأتي أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum daga cikin musulmi, wannan ya gwada musulmi ne ya musulunta, nan min aslama kenan ko man aslama, ina fata an gane, min al-muslimina daga cikin musulmi, ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fil masjid. Annabi yana masallaci kuma ba shi kadai bane, yana tare da sahabbai. Fanadahu, da ya zo sai kira Annabi yace ya rasulullah, yace ya manzon Allah, yace inni zanaitu, yace ni din nan nayi zina. Bai ji kunyan kowa ba, saboda tsoron Allah ya kama shi. Wani lokacin tsoron Allah ya kama mutum haka ne, zai duba da waye da waye a wajen shi, yana son a taimaka masa yadda zai kubuta. Yace nayi zina, da ya faɗa ma Annabi haka, kun ga babbar magana ce. Fa'arada anhu, sai Annabi ya kauda kai, sai kaman bai ji ba. Fatanaha tilka a wajhihi, da Annabi ya juya, fa'arada, shi ne kauda kai, tunda ya kira shi ya fuskance shi yace na yi zina, sai Annabi ya kauda kai ya share shi. Sai ya sake dawowa ta gaban Annabi yace ya rasulullah inni zanaitu, yace ya Annabi ya manzon Allah, ni din na yi zina. Fa'arada anhu, sai Annabi ya kauda kai, saboda ba taɓa samun wanda ya zo ya haka ba. Annabi ya kauda kai, kun ga ya yi biyu kenan. Hatta sanna zalika alaihi arba'a marratin, a wannan ruwaya har sai da ya haka sau hudu, sai da suka yi haka sau hudu. Falamma shahida ala nafsihi arba'a shahadatin billahi, yayin da ya shaida a kansa ya tabbatar sau hudu, shine sai Annabi ya saurare shi. دعاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سي النبي كراكي يشي زو كذا و تو كون غنا فرقو دا يفدا ما النبي دا النبي ya kauda kai da ya tafi da tasha haka ma na ju ko na wuce duk da kasancewa ya je wajen annabi ba ma fa shugaba ba ko alkali a annabi ko manzo kun ga kanka kenan to in ya dawo aka ce a nemo mutumin yace na fasa to ya fasu ya rage tsakaninsa da Ubangiji ya je ya tsaye ciki fari ya sa in kai shashanci Allah bai tona asirinka ba to ka dawo hanya ka zo ka tuba ka gyara halinka musamman ma yanayin yanzu da ake ciki da duk irin yanayin da ka samu kanka ciki inda ka je ka yi iskanci Allah bai fallasa ka ba ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya gafarta mana. Saboda haka ya fala sau ɗaya sau biyu sau uku, inda ya zulle ya tafi shikenan. Amma da ya yi hudu sai Annabi ya zo ya ce masa zo ka zauna. Tambayan da ya fara masa ya ce abika jununu, ya ce kai mahaukaci ne da lafiyanka kuwa ko kana da problem? Kalala, yace a kala fa hal usinta, yace ah to shikenan tunda da lafiyanka kana da hankalinka, kayi aure ne ko baka yi ba? Ka taba yin aure? Kala na'am, yace ya taba yin aure. Kun ga hukunci ya tsananta. To a wata ruwaya sai Annabi yace masa an yi zinan kai kuwa, ko dai kawai ka je ka taɓa mace ne ko ka abin mutum zinan ne nai, tunda ya taɓa aure. Ai kun ga shi yasa a can baya nake cewa akwai wata kalmar da na faɗa, ko da yake na faɗe ta da biyu, kai inda goma ma ka fahimce ta shi. ai mutumin da yake lafiyayye mutumin kirki ko menene akan abin da ya shafi mata wawa ne kana Allah ramma ko kana abin da sai an koya maka wannan eh sai an koya maka wani abu amma wanda yake ya taba yin aure ya zauna da mace ko watanni shida ko shekara biyu ai shi zai yi bayani ko shi zai yi bayani amma wanda bai taba yin aure ba bai san ma ya yake shi ya sa ya tambaye shi ya tabbatar wannan shi ake kira sa itirafi da kansa ya zo ya tabbatar kuma daman wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da ainihin zina sai a ɗauki hukunci a kan mutum ai kaman a makaranta ne za ga wani a university ba eh lokacin da da ake university yake abin nan sai ga mutum ya zo ya samu shugabanni MSS suna mitin ko mutum takwas ko goma ya ce shi fa ɗauki mataki a kansa fa ya je ya yi zina ya rasa ina zai je to irin waɗannan ba koransu ake yi ba eh tunda har ya kawo kansa kun san university mutane sun haɗu ne ba san ma daga ina suke abin nan ba ya ji ya yi iskancinsa tsoron Allah ya zo ya kama shi sai ya zo ya ce ya yi zina to ya za a yi da shi za a hala shi da mutanen hizba lokacin ma babu hizba a lokacin da muka yi university babu hizba to ya kamata wani ya taba yin haka wasu ka ce a kawai ka je ka tuba wasu ka ce tunda ya kawo gabanmu to mu mu ɗauke shi mu kai shi gaba waɗansu ka ce mu zartar masa da hukunci eh na ce to ni daman ni ra'ayina shi ne a samo bulala kawai lafiyayyu wanda za a jibga masa tunda dan makaranta ne a ɗauka bai yafi nan ba ai masa bulala ɗari lafiyayyu to wannan da ya masa amma bai kai ɗari ba don saboda ya ji jiki ya ji jiki amma kaga dan makaranta ya zo ya ce ya yi zina saboda haka shugabannin MSS su ɗauki hukunci a kansa to kun ga in yana da aure za su je su jefe shi ne karamar magana ta zama babba amma in bulala ne za a caccauɗe shi a ofis a yi masa irin 60 ɗin nan ko 70 a gwaggwanke shi sannan kuma a ɗan ba shi kudin magani ibuprofen ne kuma eh domin ya je ya abin nan to ana samun haka wani lokacin imani ne yake sa haka ko yanzu idan kana karantarwa ko kana liman sai ga wani saurayi ya zo ya ce maka wallahi shi fa akwai halin da yanayin da yake ciki wallahi ya tuba abin ya gagara in dai babansa ya ajiye kuɗi sai ya sace amma malamin girman Allah kar ka faɗa wa babana ni ina son in bar wannan nayi in bar satar nan na gagara yayi ya bar satar ya gagara wani ma zai ce maka shi iskanci ne yake yi shi yanzu yana so ya tuba to ya za a yi ya tuba da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan to tunda ya zo wajen annabi da shi ya tabbatar kuma an tabbatar shine sai annabi ya ce fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce sabu bihi farjumu ya ce kuje kuje fe shi tunda ya tabbatar amma da kaman shaidu ne tabbatar da su yana da wahala je na yi bayani ne sai dai ita mace kuma ita za ta iya zuwa da ciki in ba ta da aure in mace ta zo da ciki ba ta da aure to wannan kaga automatically akwai matsala sai dai yanzu aka kafa hujja cewa aljanu ne suka mata ciki to shine kawai za ta kukuta aljanu ne suka mata ciki sai a in an tabbatar da haka shikenan ko kuma bazaura ce bazaura ba a cika ɗaukan mataki da wuri ba in ba mamaki mijinta na baya zai iya biyo ta ko akwai wani burbuɗi hakan nan ba ta yi idda yadda ya kamata ba to akwai dai tsarin yadda ake bi amma zinan mace wanda ba ta da aure ya fi fitowa sai akan na namiji yasa ko a zamanin annabi waɗanda suka zo ne suka bayyana waɗanda aka kawo su yanzu kaman waɗancan mutane sun kawo ne sun tabbatar, amma annabi bai tambaye su ta wace hanya ne suka tabbatar ba. Sai dai malamai sun ce da aka tambayi wannan yaron lebura ya ce eh yayi, da aka tambayi matan ta ce tayi, kun ga sun tabbatar itirafi kenan. To shi yasa ma'iz annabi ya ce ya jefe shi. Ibn Shihab az-Zuhri ɗaya daga cikin malaman hadisi ya ce fa akhbarani Abu Salma ibn Abdurrahman, Abu Salma ibn Abdurrahman ya bani labari annahu sami'a Jabir ibn Abdullah, ya ji Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ya qulu kuntu fi ma rajama, yace ina cikin wanda suka je suka jefe shi wannan bawan Allah. Shi mai bada labari yace fa rajamnahu, muka je muka jefe shi bil musalla, a ainihin filin da ake sallan idi ko sallan ruku ruwa, shine al musalla, filin da ba masallacin da ba gina ba, masallacin da ba gina ba, filin masallacin da ba gina ba, shi ake kiran su musalla. To na annabi nabinnin Madina anan suke sallan idi, suke sallan ruku ruwa. Masallacin da aka gina al masjid, sawa'un na khamsu salawatu ne ko na sallan juma'a, in na sallan juma'a in babba ne wasu suna kiran ta al jami'a, yanzu kaman wannan aljami za ki kira shi. Akwai masallacin juma'a da bai kai wannan girma ba, to kaga shi ma almasjid ne tunda ana sallan juma'a ciki. Ko kamsu salawat duka matsayin su ɗaya ne wajen suna. Saboda haka bil musalla, me yasa aka kai su wancan fili ba yi a masallaci ba? Saboda masallaci ba wajen zartar da hukunci ba ne, amma ana iya wato aiwatar da hukunci ba ne, amma ana iya yin hukunci a wajen, sai dai a aiwatar da shi ba zai yi ba cikin masallaci, tunda jefe shi za a yi har ya mutu. Ya ce falamma azlaqatul hijara tu haraba, lokacin da duwatsu tunda jifa aka ce, jifa aka ce a yi musu ba fille kansu ba, to lokacin da aka sake shi ana ta jifansa, duwatsu suka wato suka sanya masa raɗaɗi, shine azlaqatul hijara, duwatsu suka mannu da shi ya ji zafi haraba sai ya gudu. Mu kuma da ya gudu muka bi shi, fa adraknahu bil harra, muka hadu da shi ya hau kan duwatsu baƙaƙe, muka ci gaba da jifarsa, fa rajamnahu, muka jefe shi har sai da muka yi, tunda hukunci kenan. Shi ma amma da suka dawo suka faɗa ma annabi, sai ce lokacin da ya gudu me yasa ba ku kyale shi ba? Wannan ya gwada musulunci, in mutum ya jira ɗaɗi ya dawo ya ce ya fasa shi kenan. Ai ko wancan ma da aka yi ta masa bulala ihu ya yi ta ihu ya ka kyale shi, saboda kada gayya ta zuga ba daya ya ka kyale. Sai annabi ya ce me yasa ba ku dawo da shi ba? Suka ce to ai kuskuren mu kenan, mu mun ɗauka raɗaɗi ne ya ji. Ya ce ba mamaki, in ya tuba ya nemi gafaran Allah, Allah zai yafe masa. Kuma kun ga wannan ma'iz ɗin nan, annabi ya tambaye shi da waye zina? Bai tambaye shi ba, saboda ba ruwan shari'a da wannan, babu ruwan shari'a da wannan ɓangare. Amma inda sun zo ga shi da matan ne, to shi ne, amma shi ya kawo kansa. Saboda haka wanda ya zina da ita, tunda ita bata kawo kanta ba, kuma shi ma bai ambace, ko ya ambace ta, to wata tuhuma ce, wani hukunci ne kuma daban, ba ruwansa, mutum ya ji da kansa kawai. Rajulu huwa, wannan mutumin shi ne Ma'iz ibn Malik. Warawa qissatahu, sannan kuma wannan labari da muka kawo shi a nan, bayan Abu Huraira an samu wanda suka ruwaito wannan kissa, kamar Jabir ibn Samura, akwai Jabir ɗan Samura, da Abdullah ibn Abbas, da Abu Sa'id al-Khudri, da kuma Buraida ibn al-Husayn aw ibn al-Hatib al-Aslami radiyallahu anhu. Saboda haka shahararren hadisi kwatankwacin wannan shine hadisin matan da ta zo da ciki ta ce wannan cikin zina ne. Annabi ya ce kina da hankalinki ko da lafiyanki? Ta tabbatar masa cewa cikin ta same shi ta hanyar zina ne, ita ma itirafi ce. Sai kira wani sahabi ya ce ga shi ka je ka kula da ita har ta haihu. Masu sharhi suka ce da annabi ya ce a je a kula da ita daga waje inda ta zulle shi kenan, in ta shiga duniya ta je ta sake yaro shikenan. Duniya da yawa duk inda ya je zai yi yin aure ya kama hidimominsa da businessinsa ba sai an tambayi iyayensa ba. Duk inda ka je ana tambayan ɗan gidan waye, to duk wanda yake tambayan mafiya yawa idan dattawa ne su suna son su kulla alaka ne don kada a samu matsala. ba wai dan gidan waye don a gane waye dan talaka waye mai kudi ba. Amma yanzu kun ga yadda aka haɗu din nan kwama cala. Shike nan kawai mutum ya zo garin da ya ɗan shekara biyu shike nan ya zo neman aure sai ku sake masa. Ba ku san daga ina yake ba. Ba mamaki ubansa wani rikakken dan fashi ne. Sai ya sake masa. In bayan an yi aure sai aka gane ubansa rikakken dan fashi ne, ya za a yi. Ko aka gano cewa uwarsa mummunan ƙwarauniya ce, ya za a yi. Shi yasa wani lokaci ake son a ringa bincike. Mun san dai zamantakewar da aka yi da kusan yanzu ba haka ake yi ba, saboda an haɗu kwama cala ta yi yawa. Wani ma an zuwa an ce saboda auratayya, za ka samu babansa misali Bafilatani, mamansa ba an gashiya. Babansa ba barbare, mamansa ba karkariya. To ka san yadda ake haɗuwa a duniya, irin wannan haɗuwar, to dole wani lokaci za a ringa fitar da mutanen da duriyansu ma kakkaf gaba ɗaya, za ka samu ya fita. Allah ya kyauta. In dai da hali mai kyau shi kenan, tunda babban abu shi ne a samu shi yana da hali mai kyau. In yana da hali mai kyau ana kyauta zaton cewa ba zai cutar da ita ba. Amma wani ba a gama sanin halinsa ba, kawai don ya zo ya yi barazana tisha, an ɗauki aure an ba shi. Allah ya kyauta. To ita wannan baiwar Allah da aka je aka kula da ita, shi ne aka zo da ita da ɗanta. Da farko ma bayan ta haife shi ta zo, Annabi ya ce ki koma sai kin yaye shi. Bayan ta yaye shi ta zo da shi yana cin gurasa, yana ɗan cin gurasa. Ta ce ai gashi ya yi wayo. Sai Annabi ya ce to za a karɓi ɗanki a bada wata. Ya kuma tun da kin taɓa yin aure jefe ki ba. Ta ce ita dai a mata hukuncin Allah, domin idan ta je lahira ta huta. Shi ne aka je aka zartar mata da hukunci. Da aka zartar mata da hukunci sai Annabi ya ce a ɗauko ta, a yi mata wanka, a sa mata likkafani, zai mata sallah. Sai Sayyidina Umar ya ce ba zai yiwu ba. Matan da ta yi zina, ta yi cikin shege, ta haifi ɗan shege, bayan an mata hukunci ka mata sallah a matsayinka na Annabi, kawai a tura wani ya yi mata sallah ma ba kai. Manzo Allah ya ce zan mata sallah. Yace ni na cancanta ma mata sallah, saboda jarumta kanka. Yace kai Umar, ce wannan mata da kake gani, laqad taba taubatan, ta yi tuba na musamman. Law qutimat bayna sab'ina min ahli al-madina lawafiatum, ta yi tuban da tuban aka ɗauko aka raba wa masu laifi saba'in a birnin Madina, tuban wannan mata guda ɗaya ta ishe su. Yace saboda haka tunda ta zo ta yi ƙoƙari ta ba da kanta wa Allah, ai magana ta ƙari, ita ya kamata ma a yi mata sallah. To da wannan ne malamai suke cewa namiji ko mace duk wanda aka zartar maka da haji don ya je lahira ya kuɓuta, Allah ba zai kama shi da laifi ba. Sai hadisi na gaba a gurguje ɗan Abdullahi ibn Umara رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن رجل؟ فقالوا نبدههم ويبلدون. قال عبد الله بن سلام كذبت إن فيها آية الرجل، فأتوا بالتوراة فنشروها فودع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية رجل، فقال صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجما. قال فرأيت رجلا يجنأ على المرأة يقيها الحجاب، يجنأ وتو ينحني.
wannan hadisin Abdullahi dan Umar ne Allah shi kare da su yace annahu kala innal yahuda yahuda wali ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa zakaru la sai suka zo wajen annabi suka ambata masa anna ra'atan minhum wa rajulan bana wata mata da wani mutum sun yi zina kuma an kama yahudawa ba musulmi ba فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيئا النبي يتي ما تجدون في التوراة في شأن رجل أتيك اللتاج قناة التوراة لكو يقود آواني با مسلمي با بل يمو موكو حكمت دا القرآن أتيك التوراة منين حكمت فقالوا سيثك تين أبدأكم ذا مكن يتاسو ذا مكن يتاسو ويجلدون ذا أيموسو بولالا سواء سنا دا أوري قباس دا أوري duk wanda aka kama shi yayi zina sai a samu jaki ko a samu jakuna a dora su akai a mulka musu abin nan bakin fenti ko kuma hoda haka a fuskar su hoda ne ko menene yake sanya shuni an san shuni ko na sai an san shuni wanda ke shafa a fuska wanda masu wasa na dodanni suke shafa to sai a sa su a kan jaki a yi ta yawo da su sannan a yi musu bulala alhali abin da suka fada ƙarya ne ba haka hukuncin yake ba hukuncin kisa ne sawa'un mutum ya yi aure ko bai yi ba amma sai ya kasance idan manyan mutane ne a kama su da laifi ba a aiwatar musu idan talakawa ne sai a aiwatar musu to da wannan abin ya faru sai suka zo wajen annabi suna so idan annabi ya tabbatar da wannan abin da suka yi shikenan haka za su ci gaba kun ga ko sun je lahira me yasa ba ku yi aiki da abin da ke cikin littafin ku a taura ba za su ce ai mun zo gaban annabi ma ya tabbatar da haka to ikon Allah sai annabi ya ce musu menene ke cikin at-taura sai suka saki shirga ƙarya suna so su samu sassauci sai ba su samu ba suka ce ga abin da ke kala Abdullahi ibn Salam Abdullahi ibn Salam kuma yana wajen sai ya ce kazabtun ya ce ƙarya kuke yi kusa Abdullahi ibn Salam yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta a lokacin da manzo Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina farkon hijira shi ne wanda yana saman bishiya aka ce ana magana ya hango annabi cewa gashin nan ya abuna annabi ya shigo birnin Madina shi yana ba Yahude kogonsa tana ƙasa ƙasan bishiyan da biyu ne yana tsinko mata da biyu shi ne shi ma ya kama farin ciki yadda ake kabbara shi ma sai ya kabbara shi da gugunta ce a'a sai ta ko kai ma ka musulunta ne ni ban sani ba eh dun farin cikin da ka gwada da kabbaran da ka yi ta ce ko annabi Musa ne ya dawo iyakacin abin da za ka yi kenan ina fata kun gane magana tunda annabi Musa ai shi ne annabin Yahudawa kuma ya daɗe da barin duniya to ko shi ne ya dawo ba za ka yi farin ciki fiye da haka ba zai ce ai gogo ai wannan yana da daraja to kun ga da yake gogonsa ce mace ce duke nan ta ce masa ya sauko ya je shi kuma da ya je shi ne ya kutsa har gaban annabi tunda shi ya karanta a taura ya san menene ya ce to akwai tambayoyi na lafiyayyu guda uku zan maka ana ta tattare shi maza Allah ce kuɓuri ya ce in ka amsa wannan tambayoyi wallahi na tabbatar kai annabi amma in baka amsa ba kai ba annabi ba ne maza Allah ce a bar shi kuma ya tambayoyi wa annabi annabi ya amsa shi ne musulunta nan inda ake samun sassauci tsakanin iyaye mata da iyaye maza ke wai inda babbansa ne ba zai bar shi ba balle babansa ya sa wani lokaci reno mata su suke reno namiji yadda ka san hannunsa da ɗabi'unsa yadda ka san na baƙin ƙarfe haka yake sai dai duk da haka ba a ce kuma komai a bari a hannun mace ba don aka bari a hannun mace kuma to lalacewa zai shi ya sa gara kai kana da murji na baƙin ƙarfe ɗin ka tsaya a gefe ana jin tsoronka to akwai tsayen da ba za a yi ba ko da ko baka taɓa ɗaukan mataki ba amma dai ka gwada cewa fa duk abin da aka yi za ka ɗauki mummunan mataki
wannan ma zai iya kasancewa wato darasi deterioration zai iya hana wanda zai saki hanya ya saki to Abdullahi bin Salam tunda shi yayin da bai hude ne ya san littafin su a da kuma yanzu ya musulunta yace kazab tun yace kun yi ƙarya yace inna fiha ayatan rajul lalle a cikin at-taura ayan da take magana akan hukuncin haddin zina shine jefewa fa ato bi taurati fa nakaruha suka zo da taura suka bude a gaban annabi fa wada ahaduhum yadahu ala ayati rajam ala ayati rajam sai dai daga cikin su sai ya saka hannu a wajen sai ya rufe aya don kar a ganta to annabi kuma bai yi karatu da rubutu ba eh fa kara ma qablaha wa ma ba'daha sai ya karanta ayan kafinta da bayanta yace to kun gani فقال له عبد الله بن سلام يا عبد الله بن سلام يتي انا ارفع يدك يتي daga hannunka inda ka ba ka rike ba yace daga hannunka fa iza fiha ayatu rajab sai aka ce a karanta sai ga ayan jefewa sai suka yi duru duru kuma sun riga sun zo gaban Allah eh wannan ya gode wanda ba musulmi ban ya zo wajen musulmi zai masa hukunci da littafin sa idan na Allah ne ba canza ba in kuma ba haka ba to yayi masa hukunci da littafin Allah alqur'ani suna ka samu alƙalai adilai wanda ba musulmi ba suna kai ƙara wajen su amma da yake da dama daga cikin alƙalan mu azzalumai waɗansu kuma jahilai ne eh shine problem ne amma in an samu shugaba adili wallahi wanda ba musulmi ba ma za su ci a biya sai shi saboda sun san ba zai zalunce su ba to abin da ya faru kenan na'am فقال صدق يا محمد karshe da suka ga ayi ritsa su sai mutanen suka ce yayi gaskiya ya kai Muhammad me yasa suka ce sadaka ya Muhammad ba su ce ya Rasulullahi ba eh saboda ba su yi imani ba su abinda suke kiran sa kenan ya Muhammad suna ganin girmama wani ya Abul Qasim suna ganin sun girmama shi in ka ji mutun ya ce a zamanin annabi ya ce ya Rasulullahi to ya musulunta da musulunta ba zai faɗi haka ba fa amara bihi man nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ruji ma annabi sai yace to aje a jefe su yace shine hukunci abin da ke littafin ku kenan qala fa ra'aytu rajula eh shi Abdullahi dan Umar yace ina ganin namiji da aka hada su da matan a waje guda tunda da mun sun yi kancin su tare da aka je kawai aka sake su aka ce a jefe su yajna'u 'ala al-mar'ati yakiha al-hijara eh ita ta fi shi damuwa sai gashi shi yana jin duwatsu ita ma tana jin duwatsu amma sai gashi yana kare mata duwatsu haka har aka kashe su gaba daya yana kare mata duwatsu dama haka ne shi namiji namiji ya dangin goro yadda Allah ya yi namiji 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 ne sai dai ka sake kanka kawai a nan hukuncin su duk ɗaya ne amma shi yana tausayawa mata to kuma mata abinda ba sa ganewa kenan a yanzu suna cewa su ma abinda mazaje da suka yi shine za su what a man can do a woman can do or better ka ji ba or better better shine sama da haka ko sai da ce to ai da yadda ake ji shukafan nan da menene mu sai mu koma cikin gidaje so su fito nema in da gaske ne kuna ganin za su iya ai ba za su iya ba in kana da mata guda ɗaya matarka guda ɗaya ne da cefanen gida da ko menene za ta rinka yin maka fi sabilillahi wanda za ka yi mata kishiya sai ta yi lissafin sai ta yi bil ɗin duk abin da ta maka shekaru aru aru fi sabilillahi sai ke sa in kana da hali idan ta gama bil ɗin ta ce ni na lura yanzu tunda dai za a tsaro aure ban san wace ce za a kawo ba ba mamaki wata ƴar iska ma za ta kawo sai ta ce dai na ji amma ba ƴar iska ba ce ina bin ka 800 ta ce 800 eh 800 kin tabbatar eh yanzu duk abin da kika yi din nan duk abin da kika yi din nan ba don Allah kika yi ba ta ce eh don ka biya ni ne kai ma za ka yi auren ba don Allah za ka yi 800 sai ka ce to zan baki 800 din ma zan kara miki 200 ni miliyan da ma zan baki ki yi hakuri ki kwantar da hankalinki to washi gari in kuka tashi da safe lissafin bai canza
dama Elizabeth zai canza. Za ta ce, to gaskiya ni fa na sake lissafi ba. Za ka iya tunawa akwai wata gwaggwanka da ta zo daga yayu. Ya kazo kaza, wai da za ta tafi ta ɗauki kuncen zani ta baka, kuma ka za ka. To gaga wannan kuncen zani ma sai ka biya. To ya za. Idan mutum bai san yadda zai yi da gidansa ba, zai yi shiga cikin damuwa. Allah ya kyauta. To su Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su gata, amma duk da haka ba su ganewa. To wannan aya ta tabbatar da cewa waɗanda ba musulmi ba suka zo wajen annabi, to yana iya yi musu hukunci da abin da Allah ya saukar. Da wato abin da Allah ya saukar masa yi musu hukunci. Yajina ushi ne yanhani yana tare mata. Ar-rajulul ladhi wada'a yadahu ala ayati rajam. Oke, ba mu karanta wannan ba ko? Wanda ya saka hannunsa a bisa aya ta jefewa ko Abdullahi ibn Suriya. Kun ga sunayen sun kun duba za ku ji sunayen. Sunayen Larabawa ne. Saboda me? Saboda sun cakudu da Larabawa har an samu auratayya tsakani. Musamman Yahuda wanda suka zauna a birnin Madina, balle na birnin Kaibara. Na birnin Madina suna tare da Aus da Khazra. Ne banu Quraiza da banu Nadir da banu Kainuka. Saboda haka sunayen mutanensu za ku ji sunaye ne na Larabawa. Su kuma Yahudawa ne. Wannan ba mamaki. Hadisi na ƙarshe a gurguje an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala law anna rajulan aw kala imra'an ittala 'alayka bighairi idhnin fa hadaftahu bihafatin fa faqa'ta 'aynahu ma kana 'alayka dunahu. A wata ruwaya ma kana alaika min junahin. Akwai wanda aka sami ko min junahin, akwai kuma inda babu min din. Na hadisin Abu Huraira, Allah shi kare yadda da shi. Annabi yace law anna rajulan, yace da wani mutum, aw kala imra'an, ko wani mutum mai karambani, itala alaika bi ghairi idhnin, ya kiga maka gida ko ya leka maka gida ba tare da izini ba. Fa hazabtahu bi hafatin, sai ka shafe shi da dutse, kawai da ka ɗauki dutse sai ka jefa masa, sai ka yi masa lahani. Ainihin hazabtahu, ana amfani da sanda ne ko takobi. Mutum ya leka gidanka da ka ɗauki sanda sai ka raɗe kansa, shi ne ainihin hazabtahu. Idan da zuƙi ne sai a ce hazabtahu, amma nan sai gashi ya zo hazabtahu. Bil asa aw bil saifi, hazabtahu bil hasa. Karamin dutse shi ne wanda za ka jefa, babban dutse kuma shi ne wanda za ka wurga. Kaga akwai bambanci. To sai ka yi wa mutum haka, wani abin mamaki sai ya zo da tsautsayi. Ka yi yunkuri saboda kawai abin ya baka haushi, ya leƙa maka ɗaki ko ya leƙa maka gida. Fa faqa'ta aynahu, sai ka cire masa idon. Annabi ya ce ma kana alayka min junahi, sai ce babu laifi, hukuma ba za ta kama ka ba. Saboda me? Me yasa ya leka maka gida? Yasa duk mutumin da ya katangansa ya abin nan sai ya ga wani yana haurawa zai abin nan, sai ka zo kwance-kwance ta ƙasa da sandan kara'i, sai ya faɗi somamme. In ya farfado, ya farfado a banza. Ka raɗe banza, ko kuma danga, ka sa danganka ka hikimta, shi kuma sai ya zo, sai ya fuda wani waje ya bubbuɗe yana leƙa. Misali, sai ka ɗauki ko tsinke ko wani abu ko dutse. Kusan wani lokaci idan abu ya zo, in ya zo da tsautsayi komai yana iya faruwa. Kawai kana haka sai ka cakka masa ido, sai ruwan idon ya tsiyaye. To ka tsiyaye banza. Sai idon ba, wato to shi ne hadar abin da zama mana ke. Wato ya bi ruwa. Saboda me yasa ya zo ya leka maka gida? Amma malamai suka ce in ka sa danga a gidanka wara-wara, sai wani ya tsaya yana kallo, shi ya yi haramu. Kai kuma baka kyauta ba. in dai ka zo ka sa mata kamata ai kange su to haka ma irin abun nan din dan kofar nan an dan huda wani yazo yana lekawa akwai wani wanda yazo gidan annabi ya tajira annabi bai fito ba ni ne kawai da ya dan leka sai ga annabi yana tace kansa yana tace gashi kafin ya fito ni ne da annabi ya fito to kai mai leke da gulma sai kace ai da najima ban abin nan ba ina lekawa sai nan kana tace kanka annabi ya ce subhanallahi ai da na san kana leka ni da na kokale maka idon ka ce me yasa aka ce a nemi izini ai saboda ido saboda haka mata yin suna cikin gida da matanka da ƴaƴanka ko da ƴan uwanka da wane ne to meye kuma zai kai mutum ya rinka leka to a ka'ida duk mutumin da ya shiga huruminka kai masa illa ko kai masa targade shi ya ja shari'a ba za ta kama ka ba abinda yasa ya kawo mana wannan hadisi domin ya gwada mana cewa ido yana jawo abubuwa da yawa sai a yi kokari a kiyaye ido kamar yadda Allah ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن كما يدعى أن بسعى شين القرآن أبي لما كفلا لي دي الله يبغى ملادا أبي لما كي كفكر إلا جاب السامنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.